الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu yau litinin 29 ga watan Sha'ban, hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam 1442, kuma yau 12 ga watan 4 miladiya 2021. Ya kawo mu wannan shekara domin gabatar da tafsiri na Al-Qur'ani mai girma, kamar yadda al'adar ta gudana ake gabatarwa a irin kasashenmu. Ba abun mamaki bane ya kasance wannan ta zama tsohuwar al'ada kuma kyakkyawa, domin Al-Qur'ani an saukar da shi ne a watan Ramadan. Watan Ramadan watan Al-Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi ya saukar da Al-Qur'ani, littafinsa mai tsarki, daga sama ta bakwai a Allahul Mahfuz, tsararren allo, zuwa sama ta ɗaya a wajen da ake ce mishi Baitul Izza. An yi wannan ne a cikin watan Ramadan, an yi shi ne kuma a dare da ake ce masa Lailatul Qadr. Sannan malamanmu suna faɗi suna cewa an fara saukar da Al-Qur'ani ga annabi sallallahu alaihi wa sallam a watan Ramadan. Saboda haka suratul Alaq, ayoyi biyar ɗin farko, ikra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, ikra wa rabbukal akramu alladhi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wannan ayoyin guda biyar malamanmu suna cewa Allah ta'ala ya saukar da su ga annabi sallallahu alaihi wasallam a watan Ramadan. To shi yasa shi kanshi annabi sallallahu alaihi wasallam, mala'ika Jibril alaihi salam, kana yu'aribuhu al-Qur'ana fi kulli Ramadan. Annabi sama Allah ya manzo mala'ika Jibril yana zuwa su yi karatun Qur'ani, kamar yanzu a lugha da ake fadi ta muhaddata a ce musaffa. Zo su yi musaffa tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam a watan Ramadan, a shekarar da Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓi ya karɓi annabi sallama, wato ya ɗauke shi a wannan duniyar tamu, sai ya zama sun yi sauka biyu. Kowane Ramadan sauka ɗaya annabi sama suke yi da shi da mala'ika Jibril, su faro tun daga farkon Al-Qur'ani har su kai ƙarshe. Amma a shekarar da Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓaran annabi sallallahu alaihi wa sallam, sai ya zama mala'ika Jibril alaihi salam ya zo ma manzo Allah sama sun yi sauka biyu. To kun ga ashe babu mamaki ya kasance an ɗauki tafsirin Al-Qur'ani ya zama wata al'ada ta al'umma musulmai da ake gabatarwa a irin waɗannan ƙasashen namu, musamman ƙasashen baƙaƙen fata. Saboda haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci, ya taimake mu. Wani abu da ya kamata mu tunatar da juna a kansa shi ne mu gode ma Allah subhanahu wa ta'ala a kan ni'imar da ya mana bana. Wannan ni'ima ita ce wannan ni'imar ta mu haɗu a masallaci ɗakin Allah mu karanta littafinsa mai tsarki. A barawar haka muna kulle, ba mu da ikon mai wannan. To amma ga shi bana Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar mana da alkhairinsa, a ɗaya daga cikin alkhairansa masu ɗimbin yawa a gare mu, ya ba mu dama ga mu mun zo mun haɗu muna kallon juna, kuma za mu karanta littafin sa mai tsarki saboda kuma muna godiya ga Allah subhanahu wataala godiya wacce ba ta da iyaka akan wannan ni'imar ake be sannan muna ma Allah subhanahu wataala godiya akan sauran ni'imomi da ya mana bayan haka an sha tunatar da mu a game da ladubban tafsirin alqur'ani mai girma da kuma majalisin sa yana da kyau dukkan mutumin da yazo majalisin da ake karanta littafin Allah ta'ala ana fassarawa to da wanda yake fassarawa da wanda yake jan baki da wanda ake yi suke saurara to duka ya wajaba su ruku da ladubba ladubba na majalisin ilimi daga cikin ladubban majalisin ilimi mutum ya zama ya zo ne dan Allah ikhlas الإخلاص أساس الخلاص. إخلاصي شيني توشن كوبتا. إذا أقوي إخلاصي توزع كوبتا. كودا أنسى متزجرو أنسى موسم تلولي. أتكن صورا أيكا. إذا أكت في وجه الله سبحانه وتعالى إخلاصي. فالله سبحانه وتعالى زيك اللون نمبا ونسديزو إخلاصي يأتي مسجد بنسا. أبنى فوقوكي والإخلاص عزيز إخلاصي أبني من وحالة حتى مقباتا سنة قوكا قمد إخلاص دير دا شيطان يكي مصو ويوي يكي مصو قيقاي أتشن زوتي يسو يكي سا مصو قيقاي أتشن زوتي يسو سنة تهما كانس ويدان ألا سكيين أبنى سكيين wajibi ne mu yi makan mu tarbiya ta ikhlasin nan kuma kada mu ji cewa ai mun kai lokacin da babu bukatar mu tunatar da junan mu akan ikhlasi wato yi dan Allah ai dai daga cikin malamai an tambaye shi an ce mal ikhlas meye ikhlasi sai ya ce Allah tara min ikhlasika ikhlasan kakka ga ma kana da ikhlasi shine ikhlasi in kaji cewa ni ina da ikhlasi to kina ya zama baka da shi a kullun ka rika jin cewa kana fatan Allah subhanahu wataala ya baka ikhlasi in ma ya baka kuma ya kara ma domin shaytan ba zai kale ka ba rabon da yake bukatar ya samu a zuciyar dan adam kenan ya kwace masa ikhlasi ya zama bawa yana yi ba dan Allah ba hadarin yi ba dan Allah ba tun a duniya yake bayyana Allah subhanahu wataala idan ba istidraji yake ma wanda ba dan shi yake aiki ba to tun a duniya yake watsa aikin sa tuntuni suna fadi malaman mu suna cewa ma kana lillahi dama wa tafal kuma kana li ghairi llahi qat'a wa tafal da abinda ake dan Allah to zai tabbata kuma a doge ana yin sa ba za a gaji ba amma da abin da ba dan Allah ake ba to sai ya wace sai ya tabbace sai ya rabu da mai yin sa mai yin shi ba zai iya ci gaba da yi ba to kun ga wannan matsala ce shi kuma abin da ake nema shine al-ibratu bil khawati abin da ake lura da shi shine ya aka kare ba farkon ba ƙarshen shine abin da ake bukata wajibi ne ya zama mun makan mu tarbiya ta ikhlasi abu na biyu al-hudur ya zama muna halartar majalisin karatu duk dalibi ko duk mai son ya fahimci ilimi ko yake son ya karu to dole ya halarta sannan kuma halarta na da ka'idoji daga cikin halarta akwai kula da lokaci magabatan mu sun kasance suna zuwa makaranta da wuri ba su yadda a sufanta su da latti al-imam ahmad rahmatullahi alayhi ana bada tarihin sa cewa yakan fita yace ya tattara littafan sa yace zai tafi majalisin daukan karatu tun lokacin da zakara yayi tara sai mamar sa sai ta ce a'a ya ahmad ijlis hatta yusbiha an-nas sai ka zauna sai mutane sun wayi gari sai an kira sallah sannan sai ka fita amma ba daga jin zakara ya fara tara sai ka ce zaka fita ba wannan abun kula ne matuka da ya kamata mu kula da shi sannan abu na uku shine al-istima kikkiawan saurare husnu al-istima kikkiawan saurare duk mutumin da ya kyautata saurare to zai fahimta kuma kaida ce ta koyo cewa sai ka koyi yadda ake saurare kuma Allah ya tuhumu wanda ba su kyautata sauraron su ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءه ألا يازر جمتانا لإن سقزوا قبر أن نبي السلام باسك كاوان سوراري إذن أكف تأكى جمال سيسر أتشيما ما أبو تائل من وأن سقى بادا كان سقى سوراري مي كاو سيسر ماذا قال آنفا wai mai manzo Allah sama ya fadi dazu sai Allah ya ce su dinnan da basu saurari abinda manzo sama ya ce ba saurare mai kyau ulaiikal ladina taba Allahu ala qulubihim wadannan masu irin wannan halin kuma su fito suna tambaya a waje su ne wadanda Allah subhanahu wataala ya sa su tam ya buga zuciyarsu aka kulla zuciyarsu wattabu ahwaahu kuma suka zama san zuciyarsu suke bi kun ga kaida ce sannan kuma Allah ya ba mu kaida ce wa idza quri alquran sai ce fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun idan ana karanta alqurani to fastami'u lahu ku saurara malamai suka ce al-istima' yakunu bil udhn da kunne shi yasa suka ce yakunu zahiran a fili yake amma wa ansitu ku shuru shi kuma a zuciya domin ana koyon ilimi ne da abu uku wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula da ji da gani da zuciya dai Allah zai tambaye mutum game da su to shine sai malamai suka ce sune alatut ta'allu sune na'urori da Allah ta'ala ya sa mabawa da zai yi amfani da su wajen koyon ilimi yasa can Allah madaukakin sarki ya zargi wasu yace wala qad zara'na li jahannama katiran min al-jinn wal-ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal-an'am bal hum adallu ulaika humul ghafilun Allah yace haqiqa mun halitta zara'na ay khalaqna mun halitta li jahannama dan jahannama su kawai an halice su dan jahannama katiran min al-jinn wal-ins masu yawa daga cikin mutane masu yawa daga cikin aljanu lahum qulubun mun ba su zukata amma la yafqahuna biha ba su tsayawa su fahimta da wannan zukatan nasu ga zukatan Allah ya sa a cikin zukatan a cikin kirazan su amma ba su amfani da zukatan su fahimta walahum a'yunun la yubsiruna biha sannan Allah ya ba su idanuwa kwala-kwala amma ba su ganin alheri da ida ولهم آذان لا يسمعون بها سنن الله يا باس فتافتن كنوا اما wadannan kunnuwan sun tsaya a matsayin fatu la yasma'una biha ba su sauraron gaskiya su fahimce ta da wadannan kunnuwan nasu sallah shi ulaika kal an'a shi wadannan misalin su kaman dabbobin gida suke dabbobin gida sune ajhalul khalqi su suka fi jahilci da wauta a cikin halittun Allah in ba wauta ba ya zai a ce ana yanka ƴan uwarki ki zo ki tsaya kina kallo ko ba za ki iya mata komai ba kaga ulaiki kala na amsa Allah ya ce a'a bal hum adall ai sun kuma dabbobi bata gara dabbobi da su sai ulaiki humul ghafilu wannan sune rabkanan sannan daga cikin ladubban majlisi akwai husnu su'al kyakkyawar tambaya بحسن السؤال يفهم المقال da kyakkyawar tambaya ake fahimtar magana in baka kyautata fahimta tambaya ba to ba za ka fahimta ba sai mutum ya kyautata tambaya abinda bai gane bai yi tambaya sannan bayan haka mutum ya kasance kullum kokarinsa al'amal ya zama tunaninsa ya zai yi abinda ya ji ya sa shi a cikin aiki daidai gwagwadon iyawarsa wani daga cikin magabata almajiransa suka zo suka ce masa Allah gafarta malam kullun abu ɗaya kake koya mana sai ce ni kuma har yanzu na ga aiki ɗaya kuke yi kuma bai canza ba shi yasa ni ma na nace akan abu daya shi idan kuka canza aikin ku ya canza daga irin aikin da kuke yi wato kun sa abin da na koya muku a cikin aiki kenan to ni kuma zan dada muku to kage ita ce kaida so da kamuna roƙon Allah subhanahu wataala ya taimake mu Allah subhanahu wataala ya mana jagoranci watan ramadan wata ne na karatun alqur'ani wata ne na sadakoki wata ne na zikiri na ambatan Allah subhanahu wataala mu yi kokari mu debi rabon mu a ci wata ne da Allah subhanahu wataala yake yanta bayin sa daga shiga wuta wata ne da Allah subhanahu wataala yake kukkulle kofofin wuta wata ne da Allah subhanahu wataala yake bubbude kofofin aljanna wata ne da Allah subhanahu wataala yake daure kangararin shedanu na aljanu saboda haka abinda muke bukata shine tarbiyya ta ramadan ta zama ta yi tasiri a cikin zuciyarmu ramadan wata makaranta ce babba da mutane suke fita da mabambantan sakamako idan aka gama ta wani ya fita da first class ya fita da degree madaukaki na daya in ba jami'a bace ya shiga a ce yayi na daya ko yayi na biyu cikin wadanda ake ambaton sunan su a sa musu albarka wani ya zama a tsaka tsaki yake wani kuma koransa za a yi ma a makaranta bai gama ba wani kuma ba a kore shi ba amma zai fita da sakamako mara kyau mummunan sakamako ta yadda idan ya fita ba inda zai tafi a dauke shi aiki to ka kwatanta yadda dalibai suke rayuwa a makaranta su gama da wannan makarantar ta ramadan babban makaranta muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya mu cikin waɗanda za su zama sun ci gajiyar ramadan sannan kuma karatun da suka koya a wannan makaranta ta ramadan ta zama ta musu fa'ida sannan kamar yadda aka faɗi yau ne duban fari a ƙasarmu wasu ƙasashe waɗanda suke gabanmu a lissafi kamar Saudi Arabia da ƙawayenta wasu ƙasashe jiya suka duba wata ranar Lahadi kuma ba su gani ba kaga yau su suna 30 ce mu kuma muna 29 kuma an ba da umarnin cewa yau a duba wata saboda kuma muna fatan Allah subhanahu wataala ya sa mu cikin waɗanda za su fara ramadan kuma su gama ya sa muna da imani za mu yi ramadan din nan muna musulunci sannan ya ba mu lafiyar da za mu azumci wannan wata ya ba mu lafiyar da za mu yi qiyamul layla a ciki ya ba mu abin da za mu yi sadakoki da kyaututtuka a cikin wannan wata mai alfarma Allah subhanahu wataala ya taimake mu kamar yadda aka saba insha Allah ta'ala karatunmu zai zama na awa guda ne in na ce awa guda ina nufin a ciki za a karanta al-ramma ya ja baki a kuma yi fassara daidai gwagwadon iyawa idan akwai tambayoyi da ake da su sai a zo a yi duka a cikin wannan muna fatan Allah subhanahu wataala ya taimake mu sannan abu na gaba shine lokacin mu zai rika canzawa gwagwadon yadda lokacin sallar la'asar ya canza a yanzu la'asar tana shiga kafin karfe 4 kuma a gama sallah da a wannan lokacin da kuma lokacin zai rika canzawa so daga in lokaci ya canza za mu canza amma ina ganin a yau ko a gobe insha Allah ta'ala za mu fara karatu karfe 4 da kwata ina ganin mallaka an gama sallah ko duka karfe 4 to masha Allah karfe 4 da kwata insha Allah ta'ala za mu kuma ba za mu wuce karfe 5 da kwata ba za mu tashi za mu insha Allah da izinin Allah za mu fara karatu yau mu ga abinda Allah subhanahu wataala zai yi da mu kamar yadda aka faɗi cewa za a tashi suratul araf ita ce sura ta 7 a jerin surun alqur'ani guda 114 ita ce ta 7 a tsarin mushafi na sayyiduna Uthman ibn Affan wanda sahabbai suka yi ijma'i akan rubuta shi in mutun ya faro daga Fatihatul Kitabi sai suratul Baqara في سورة آل عمران، في سورة النساء، في سورة المائدة، في سورة الأنعام، في سورة الأعراف. سورك ألا غما كرنت أبندا ألا يسوي كي إذا جت شن سورة سيمو جنين بسم الله قيما كجبا تدرى.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس
من الظلمات كتاب أنزل إليك فلا يكن في
كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين.
نعم
اتبعوا ما ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تشكرون
قليلا ما تذكرون. تو بسم الله الرحمن الرحيم أمر يد مكفئي سورة الأعراف تشي سورة تبقي أتشي سورة القرآن من تركي قداء لريده مشاهد كسان ما لمن عد الآي سن اتفاكي أكان هكا واتو ما لمن نسكي كرغة آيوين القرآن واند كرغة آيوين القرآن فني نيمي سن دشن كان سعيشكين علوم القرآن وشيسا ونزبن ذاك أنسى مسعباني tsakanin mutanen Kufa da mutanen Basra sai ya zama an samu bambanci na kirga ayoyi to amma wannan sura kusan malamai sun yi ittifaki akan cewa ayoyinta 200 ne da shida ayoyinta 206 ta sauka a Makka malamai sun yi ittifaki akan cewa ta sauka a Makka idan aka ce an saukar da sura a Makka ba ana nufin dole manzo Allah sama yana cikin garin Makka ba a'a ana nufin lokacin manzo Allah sama yana rayuwa a Makka kafin ai hijira shi yasa sai a ce wannan sura ce makkiya ko kuma a ce sura ce madaniyya duk surar da aka saukar da ita kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kaura daga Makka ya koma Madina to wannan sura ana ce mata as-suratul makkiya wanda tana da sufofin da suke bambanta ta da surorin da suke su kuma as-suwarul madaniyya surorin madina su surorin madina su kuma sune surorin da aka saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallam bayan kaurarsa daga makka zuwa madina daga cikin abin da ke tantance surorin makka da na madina surorin makka sukan dauki mawdu'i na tauhidi zaka ga duk surorin makka suna bayani ne akan tabbatar da tauhidi domin a wannan lokacin abinda ake nema kenan kawai ba farlanta sallah ba farlanta azumi ba farlanta zakka ba farlanta hajji ba duka waɗannan ayyukan an farlanta su ne bayan an koma Madina to surorin makka za ku ga suna bayani ne akan tauhidi tabbatar da imani da Allah madaukakin sarki tabbatar da imani da mala'ikun Allah tabbatar da imani da manzannin Allah tabbatar da imani da ranar lahira tabbatar da imani da littafan Allah tabbatar da imani da kaddara ta alkhairi ko ta sharri wannan siffofi kenan manya-manya na surorin makka to wannan sura suratul a'raf ta sauka ne a makka wato kafin a manzo Allah sama ya kaura daga makka ya koma madina rayuwar sa da yayin shekaru 13 nan annabi sallallahu alaihi wasallam yayin shekaru 13 a makka ina nufin lokacin da aka aiko shi sannan ya koma madina yayin shekaru 10 shekaru 23 kenan yayi a annabka sallallahu alaihi wasallam to suratul araf tana cikin surorin da aka saukar da su a makka kafin manzo Allah sama yayi kaura iya ka malamai kawai sun ambaci wasu ayoyi daga cikin suratul araf suka ce su waɗannan surorin ba a makka suka sauka ba sun sauka ne bayan an koma madina to amma kuma da suka tashi za su ambaci waɗannan ayoyin sai suka yi sabani tun daga tabi'ai al-imamu qatada ibn bi'amah as-sadusi ya faɗa wasu ayoyi yace su ne ayoyin da ba makka aka saukar da su ba a cikin suratul araf al-imamu mujahid ibn jabr shi ma ya faɗi wasu ayoyi yace su ne wanda kuma sun saba ma ayoyin da al-imamu qatada ya ambata to a taƙaice dai a cikin ayoyin ta guda 206 nan mafi yawanci malamai sun tafi akan cewa duk a makka suka sauka suna cewa waɗanda ake tsammanin su zama ba a makka aka saukar da su ba ayoyi 8 kenan ayoyi 198 dukkanin su sun sauka ina sun sauka a makka 8 ne kawai suka zama a cikin 206 suka sauka a madina sannan su ma din an ce waɗanne ne sai malamai suka yi sabani a kansu ala ayyati halin suratul a'raf sura ce makkiya Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar ma annabi sallallahu alaihi wasallam ita a garin makka kafin ya kaura ya koma madina me yasa aka ce mata suratul a'raf me ake nufi da al-a'raf al-imam ibn jarir al-tabari ya ce al-a'raf jam'u urfin wal-urf kullu shay'in murtafi'in abinda ake ce ma a'raf jam'i ne na urf idan balarabe ya ce urf to shine abin da yake madaukaki shi yasa yake ce ma kukan zakara urf ana ce ma sayhatu dik ko kuma siyahu dik kukan zakara ana ce masa urfu dik me yasa ake ce masa urfu dik suka ce li annahu yartafi'u idza saha dik fa inna sawtahu yartafi'u idan zakara ya tara idan zakara ya tara to ana jin muryar shi a wurare da yawa ko muryar shi tana yin sama to shi yasa sai balarabe sai yake ce ma sautin zakara tararsa al-urf sannan ana ce ma al'adar mutane al-urf me yasa aka ce mata ita ma al-urf li'annaha tartafi'u fihim wa tu'raf al'ada na sama a santa yanzu idan aka ce al'adar gari kaza to zaka ga ta daukaka akan mutane kowa ya san har ma idan da za a saba mata ce wani ya kaman saba ma Allah aka to shi yasa al-urf madaukaki abu madaukaki abin da ya zama a sama to me al-urf al-urf shine wani waje da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada a tsakanin wuta da aljanna to tunda aka ambaci wannan al-urf din a cikin surar al-a'raf kenan to shi kenan sai Allah su ce malamai suka kira wannan surar da suratul a'raf wa bainahuma hijabun wa 'ala al-a'raf rijalun ya'rifuna kullan bi sima kuma wannan kalma ta al-a'raf ita kadai aka ambata a wannan sura kawai aka ambace ta ba a ambaci wannan lafazin a wani sura a wata sura ba in ba suratul a'raf ba to shi yasa sai malamai suka tafi akan cewa sunanta suratul a'raf kuma an samu wannan daga sahabbai Zaid ibn Thabit radiyallahu anhu cikin sahabban Annabi sallama wanda kuma shine ya shugabanci tattara alqur'ani gabaki daya a zamanin sayyiduna Abu Bakar da zamanin sayyiduna Umar radiyallahu sayyiduna Uthman radiyallahu anhuma ya kira ta da suratul a'raf kun ga ashe suna ne da aka san shi tun a zamanin sahabbai so da ka sunanta suratul a'raf wato surat tudun min tsira ana fassara mana a zauri sai a ce al-a'raf tudun min tsira magabata suna cewa dalilin da yasa aka ce ma wannan wajen al-a'raf ko aka ce masa al-urf shine ne wani waje ne da Allah ta'ala ya tanada a tsakanin wuta da ƴan aljanna da wuta da aljanna sai aka tanadi wani tsibiri wannan tsibirin kamar yadda Ibn Abbas radiyallahu anhu yake fada yake cewa Allah ta'ala zai saukar da mutanen da istawat hasanatuhum wa sayyi'atuhum, kyawawan ayyukansu da munanan ayyukansu sun yi daidai, kyawawan ayyukansu ba su rinjayi munanan ayyukansu ba, munanan ayyukansu ba su rinjayi kyawawan ayyukansu ba, to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to ku tsaya nan tukuna. Allah madaukakin sarki sai ya ce su tsaya a nan a aje su a nan. To wannan wajen shine ake ce mishi a'rab, har Allah subhanahu wa ta'ala zai riƙa gwada su kamar yadda aka fadi a cikin sura, sai a sa su kalli ɗan aljanna. Sai Allah ya ce lam yadkhuluha wa hum yatma'un, basu shiga wuta ba, basu shiga aljanna ba, afwan, wa hum yatma'un, amma suna fata. Shi yasa ƙarshe sai Allah ta'ala ya ce udkhulul jannata la khawfun alaykum wa la antum tahzanun, ƙarshe Allah ta'ala zai ce ma ɗan a'rab ku shiga cikin aljanna, la khawfun alaikum, ba ku da wani tsoro, wala antum tahzanun, sannan ba za ku yi bakin ciki ba. Sannan kuma wani lokacin kafin a musu wannan tagomashin za a riƙa kauda fuskarsu a kai su wajen ƴan wuta, su ce rabbana la taj'alna ma'al qawmi adh-dhalimin, ce ya Allah kaka haɗa mu da waɗannan azzaliman wanda suka zalunci kansu, suka yi shirka, suka yi fajirci, suka yi fasikanci, ya Allah kaka haɗa mu da su. To ƙarshe sakamakon da Allah zai ma ƴan a'raf shine zai dauke su daga filin a'raf wannan tudun ya kai su aljanna. Shine wani dattijo waye abun ban dariya ana bada labarin a'raf din da aka yi ta magana, to mu dai Allah ko dai la'arafin nan ka ban mu ranar lahiran nan, ka ga ba daidai bane. Annabi sallama cewa idza sa'altumullaha jannatahu fas'aluhu al-firdawsal a'la, in zaka roki Allah aljanna ma fa ba wai an ce ka ce a araf ba, aljanna ma idan zaka ka ce ya Allah tambaye nan kulkuli, haka ake so mutum in zai yi addu'a shine bahaushe cikin muwafaqar da Allah ya masa, yace in zaka roki Allah ka roke shi da babban masaki, ka roke shi da babban masaki. To a takaice dai a araf jam'i ne na urf, shi kuma uf shine wannan wuri da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada a tsakanin wuta da aljanna, inda Allah ta'ala zai aje waɗanda ayyukansu suka yi kankankan na muni da kuma na kyawu. Ƙarshe kuma Allah subhanahu wa ta'ala cikin lutufinsa zai yafe musu waɗannan munanan ayyukan nasu, ya yi musu gafara, ya shigar da su a cikin rahamarsa, aljannar ta ke. Wannan shine abin da yasa aka kira wannan surar da suratul a'raf. Ita wannan sura tana ɗaya daga cikin surorin da ake ce musu as-saba'u tiwal. As-saba'u tiwal surori waɗanda suka fi tsawo a cikin Al-Qur'ani. Waɗannan surorin sune suratul baqara. Kaga tana da ayoyi 280 da wani abu ko, sannan ga suratu Ali Imran tana da ayoyi 200 cif, ga suratu Nisa, sannan sai suratul Ma'ida, sai suratul An'am, sai suratul A'raf, ita ce ta shida a cikin su. To sai malamanmu suka ce da suratul Anfali da suratul Tauba su kuma sura guda ce, zaka hada su, shi yasa ma ba a musu bismillah. Wa mahma tasilha aw bada'ta bara'atan litanzilha bis-sayf lasta mubasmila, kaga daga ƙarshen Anfal in zaka shiga Tauba ba bismillah. To sai suka ce da Tauba da Anfal da Tauba suna matsayin sura guda. Idan muka lissafa su zamu ga surori 7 kenan. To waɗannan su ne malamai suke ce musu as-sab'u tiwalu, wato surori mafiya tsawo a cikin Al-Qur'ani. Sannan ana ce mata ihda tulayyi, wato ɗayan biyun surori masu tsawo. A nan idan aka ce mata ihda tulayin, wato ɗayan biyun surori masu tsawo, ana nufin ita da ‘yan uwarta yatta An'am, wadda sai an yi An'am sannan za a je A'raf ko a farkon Qur'ani. Duk da cewa suratul A'raf ayoyinta sun fi yawa fiye da suratul An'am, suratul An'am tana da ayoyi 167 ko, to ita ko suratul A'raf 206. To ana ce mata ihda tulayin, wannan sunan ya tabbata a hadisi hadisin da al-imam Abu Dawud da al-imam Nasa'i suka fitar da shi da sanadi ingantacce hadisin farko daga Zaid dan Thabit radiyallahu ta'ala anhu Zaid dai da muka fade shi dazu Zaid yake cewa a lokacin sarki Marwan sarki Marwan ibn al-Hakam sarki Marwan ibn al-Hakam shine sarki na hudu a daular Banu Umayya shi sarki Marwan a lokacin sarakuna shugabanni su suke jan sallah sune limamai to kullun shi idan yazo karanta a sallar magriba sai ya karanta qul huwallahu da falaki da nasi ko kuma daga alamtar kaifa zuwa nasi kare kisarul mufassal kenan suri kanana kullun Marwan baya wuce nan to shine ran nan sai sajiduna Zaid sai suka kebe da shi yace yalla bai ran kai dade Allah ya kara maka sarki daraja ya Aba Abdul Malik yace ya baban Abdul Malik kun san Larabawa su girman ka babban girmama ka da zasu shine su ma alkunya da danka yace ma baban wani ukannini li ukrimahu wala ulaqibuhu fa shau sawati laqab balarabe yace in ka ji na ce ma baban wani to na ce ne dan in girmama ka amma idan ina son in tsokane ka ko in zage ka sai in sa ma laqabi sai in sa maka nikina amma alkunya ta girmama shi to sai yace ya Aba Abdul Malik yace ya kai baban Abdul Malik ataqra'u fil maghribi bi qul huwallahu ahad wa inna a'tainaka al-kawthar yace ya kullun ka zo zaka mana sallan magruba sai ka karanta mana qul huwallahu ahad da inna a'tainaka al-kawthar kaga ayoyi hudu ayoyi uku kullun Marwan bai wuce haka shi to shine sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam Zaid kuma masanin al-Qur'ani wanda manzo Allah sama yayi masa sheda kuma sakataren manzo Allah sama ne sai sai yalla bai ya kullun ka zo zaka yi mana sallan magruba sai dai ka karanta qul huwa da inna a'tainah qala na'am sai yace kwarai ina yin haka kuwa qala fa mahlufatun yace to ka sani wannan maganar da zan fada maka na rantsi a kanta kaman yace wallahi abinda zan fada ma gaskiya ne shine fa mahlufatun na rantsi maka da Allah abinda zan fada maka gaskiya ne laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fiha bi aqwali qulayyi shi wallahi na ga manzo Allah sama yana karantawa a sallar magriba yana karanta bi aqwali qulayyi da wadda tafi tsawo a cikin suri guda biyu masu tsawo wace kenan kun ga suratul araf manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sallar magriba yana karanta suratul araf ayoyi 206 Allah ya ji kanmu Allah ya gafarta mana ko ai ba sai ne sharhi ba wannan hadisi yana nuna mana cikin sunayen suratul araf akwai me ihdath tulayyi ko a ce mata aqwal tulayyi wato wadda tafi tsawo a cikin surori guda biyu masu tsawo ko kuma ɗaya daga cikin surori guda biyu masu tsawo sannan Marwan da kansa yayi riwaya yake cewa Zaid dan Thabit yace mali araka taqra'u fil maghrib bi qisar suwa ce yalla bai ya na da kullun ka zo za ka yi sallan magriba sai ka karanta suri kanana wa qad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fiha bi atwali tulayyi alhali ni na rayi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta mana surar da tafi tsawo a cikin surori guda biyu masu tsawo sai ya tambaye shi sai ya ce masa sai ya ce masa ma aqwalu tulayyi ya Aba Abdullah shi ya baban Abdullah wace ce wadda tafi tsawo a cikin surori biyu masu tsawo qala al-a'rab shi ce suratul a'rab ita ma wannan riwaya al-imam an-nasa'i ya ruwaito ta a cikin al-munshaba da sanadi ingantacce to kun ga dai wannan shi ma yana karfafar daga cikin sunayen suratul a'raf akwai me aqwalu tulayyi sannan ya tabbata nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce qara'a bi hafil maghrib annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratu al-a'raf a sallan magriba amma wa farraqa ha fi rak'atayn sai raba ta gida biyu a raka'o'i biyu kamar misali sai a ce raka'a farko ya karanta aya 106 raka'a magriba fa a raka'a ta biyu kuma manzon Allah su sama ya karanta aya 100 nawa kenan aya 206 a sallan magriba kaga wannan ba fa an ce fa kaje kuma ka gwada ma mamun ka bane in suka gudu suka baka ba ruwana to da kaman zalla sama ya kan wato babu limami kaman annabi sallallahu alaihi wasallam Anas yace ban taba ganin mutumin da yafi takaita salla ba amma kuma yafi cika ta kaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya takaita kuma ya cika kage da wuya waɗannan sufofin kishiyoyi guda biyu su tabbata ga wani limami ya takaita kuma ya cika sannan manzon Allah sama yakan kalli sahabbansa da nishadin su da karsashin su da yanayin da suke ciki domin rayuwa suke tare ya san yau ya halin da suke ciki in ya shiga sallah suna cikin hali mai dadi suna cikin hali na abin nan babu wata takura babu wata matsala manzon sama in ya shiga sai ya ja karatu kuma na tabbatar da ba wanda zai gaji da karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai limamin da ya iya karatu ma sosai ba a gajiya da karatun shi ko to balle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a takaice dai wannan sura ana kiranta da wannan sannan kuma malamai sukan ce mata suratu alif lam mim sad a kiranta da harfan da aka bude ta da su kamar yadda Allah ya karanta suratu alif lam mim sad duk wanda ka kira ta da shi ba laifi bane amma dai sunan da sahabbai suka fi sanin ta da shi shine suratul a'raf saboda an ambaci wannan suna na al-a'raf a cikin ta to me alakarta da surar da ta gabata suratul an'am sura ce da ita ma ta bayani akan tauhidi to ga kuma suratul a'raf me alakar su abinda malamai suke ce mishi ilmu tanasubil ayati wassuwa ilmin alaƙar surori zai yi wuya kaga wata sura a fita cikinta a shiga wata face sai kaga suna da alaƙa da juna shine malamanmu suke ce mishi ilmu tanasubil suwa ilmu tanasubil surori wal ayat ilmin alaƙar surori da kuma ayoyi babban malami al-imam al-alusi rahmatullahi alayhi a cikin littafin sa tafsirin sahihul ma'ani yake cewa inna suratal an'am lamma kanat li bayani al khalqi a lokacin da ita suratul an'am ta zo ne domin ta bayanin halitta Allah a cikin ta an ce huwal ladhi khalaqakum min tinin thumma qada ajala wa ajalun musamman indahu thumma antum tamtaru kaga a cikin Allah ya ce huwal ladhi khalaqakum min tinin suratul an'am da aka baro ta a baya Allah ta'ala shine wanda ya halice ku min tinin daga yambu daga laka daga kasa kwabaciya summa qada ajala daga nan sai Allah subhanahu wata'ala ya yanke ma kowa lokacin shi kowa lokacin sa summa qada ajala Allah madaukakin sarki ya yanke hukunci a cikin suratul an'am an faɗi wannan sannan kuma Allah ya faɗi a game da bayanin karnona wato zamanin nuka da ya halitta zamani bayan zamani yace yake cewa alam yaru kam ahlakna min qablihim min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum wa arsalna as-samaa'a 'alayhim midrara وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأحلقناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين Allah ya bayani a cikin suratul an'am cewa ya halicci jama'a karni bayan karni in an ce karni shekara 100 kenan a cikin suratul an'am Allah ya yi wannan bayanin sannan kuma وأشير إلى ذكر المرسلين وتعداد الكثير منهم. فالناس في سورة الأنعام أن يبيان من زيني كما أكد أن أمبتو وصدق الشن النباوان حرما ألا ملو قيسك يا أمبتو سونا ينسو سوغو مشا تقص أولي لا تو تألا يحك وكان ما ذكر على وجه الإجمال تح أبن دعك فدي أشن سورة الأنعام لأن النها لتا da bayanin manzanni Allah ya faɗe shi ne a dunkule ba a buɗe bayani game da shi ba a cikin suratul an'am surar da take kafin suratul a'raf Allah ya dunkule bayanin halitta ya dunkule bayanin aiko manzanni amma ji a bi hadhihi surati ba'daha mustamilatan ala sharhihi wa tafsili to daga nan sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kawo mana suratul a'raf ita kuma za a buɗe bayani za a mana bayanin ya aka halici ɗan adam da shi kanshi adam din ya Allah ya fara halittar su sannan kuma wannan sura za ta bude bayanin manzanni akwai bayanin manzannin da idan aka fara yi to sai da kaman annabi Musa alaihi salam kusan bayanin annabi Musa a cikin suratul a'raf sai da ya ci shafuffuka shafi ɗai ya kai kusan shafi bakwai duk bayanin annabi Musa ake gwagwarmayarsa da jama'arsa tun kafin a halakar da Fir'aun a lokacin ana tare da Kibtawa da Isra'iliyawa aka aiko shi zuwa ga jinsin su biyar Kibtawa mutanen Fir'aun banu Isra'il mutanen annabi Musa alayhi salam to Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko shi gare su har aka halakar da Fir'aun bayan an halakar da Fir'aunu ya annabi Musa ya ci gaba da rayuwa da jama'arsa banu Isra'il danginsa shafi wajen bakwai kaga kana neman izifi guda ce duk bayani ake yi game da annabi Musa alaihi salam sannan aka bude bayanin annabi Adam alaihi salam wannan sura ta suratul a'raf tana ɗaya daga cikin surori da suka yi bayanin annabi Adam alaihi salam bayani mai faɗi bayani kuma mai tsawo to kun ga a takaicen aka tambaye ka aka ce menene ya hada suratul an'am sura ta shida da suratul a'raf sura ta bakwai mecece alaƙar da ke tsakanin su sai ka ce suratul an'am ta zo ta yi bayanin wasu ababe a dunkule ita kuma suratul a'raf ta zo ta yi bayanin waɗannan abubuwan a buɗe a bayyane shine alaƙar alaƙar suratul an'am da suratul a'raf kenan suratul an'am ta dunkule ita kuma suratul a'raf sai ta bude mun gane ai to da haka kamar kenan mutum zai iya cewa suratul a'raf sharhi ne na suratu ne na suratul an'am to wannan shine alaƙar da ke tsakanin waɗannan surori ɗan tagwaye guda biyu to menene da menene ya kunshi waɗannan surori ko surar ta kunsa me take karantar da mu wannan sura tana da darussa manya-manya alal aqalli akwai surori akwai darussa guda 17 abu na farko isbatu qawli alqur'ani munazzalan min indillah wannan sura ta suratul a'raf tana mana bayani akan tabbatar da cewa alqur'ani littafi ne da Allah ya saukar da shi daga gare shi yana cewa alif lam mim sad sita kitabun unzila ilayka man anzalahu ilayhi Allah kitabun littafi ne unzila ilayka da aka saukar maka kaga shi alqur'ani littafi ne da Allah ta'ala ya saukar da shi wannan sura tana tabbatar mana da haka wanda abinda ake bukata kenan idan mutum da ya yi imani da alqur'ani littafi bane saukakke daga Allah to ba a bukata komai daga gare shi domin duk bayanin da za a masa yana cin Qur'ani in ya ce bai yadda da bayanin Qur'ani ba daga Allah yake ba to me za kuma ka karace mishi daga nan kaga ya kulle kofa sannan abu na biyu tasbitu qalbin nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar da wannan sura domin ya karfafa zuciyar annabi sallama yace fala yakun fi sadrika haradun min Allah yana karfafa zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon sama yana buƙatar Allah ya tabbatar da zuciyarsa saboda manzo Allah sama ya ga kalubale kala kala dangin sa banu amanihi dan baffannin su suka fara karyata shi balarabi kuma cincin da yana cewa wabul udawil qurba ashaddu madadatan ala almar'in min waqi'il husam almuhannad dangin ka na kusa da kai a ce su za su cutar da kai to yafi tsanani fiye da a dauko takobi a caka maka a kirjinka to kaga manzo sama yana bukata Allah ya lallashe shi ya karfafi zuciyarsa shi yasa sai ya ce fala yakun fi sadrika haghadun min sannan darasi na uku da wannan sura ta kunsa kaunul qur'anil karim zikra wa inzara kasancewa alqur'ani wa'azi ne kuma gargadi Allah ta'ala ya ce kitabun unzila ilayka fala yakun fi sadrika haghadun minhu litunzira bihi yace wa zikra lil mu'minin alqur'ani littafi ne na gargadi littafi ne na wa'azi shi yasa tun can da suna cewa ومن لم يقصه القرآن فالنار تخفيه duk mutumin da aka masa wa'azi da Qur'ani amma bai ishe shi ba to fannaru takfihi ka kale shi wuta za ta ishe shi amma mutum wa'azi da Qur'ani littafin Allah amma ya doge ya kibi to wannan ka kale shi fannaru takfihi wuta za ta ishe shi sannan darasi na hudu daga cikin darussan da surar nan ta kunsa تحقيق التوحيد الخالص لله تبتر مدى الله توحيدي شوى شي كده زامق آوي ديوى اتشو ون سورة من البركة سنة تبتر مدى شوى مسلمي زمما توحيدي كسو حتى قوة دى الله اتشم بوتا سننمي والنحي عن اتخاذ الشركاء من دون الله سننكم سورة تنا هنا كأرك وسأمت ان ابابا تاريا تارد الله kaga diddai muna nan a cikin mawdu'i na surur makka ko sannan darasi na biyar inzarul mushrikeena an su'i aqibati shirki fi dunya wal akhirah surar zati mana gargadi tema mushrikai gargadi akan mummunan sakamakon da shirka ke haifar ma mutun tun a duniya zuwa lahira mushriki tun a duniya sai ya ji jiki ba sai an je lahira ba duk mutumin da yake hada Allah ta'ala da wani a cikin bauta to tun ba sai an je lahira ba tun a duniya zai gane kuran shi wannan yana ɗaya daga cikin darasi sannan darasi na shida wasu ma halla bil umam alladhina kazzabu rusula ayat surar za ta zo ta siffanta mana sakamakon abinda Allah madaukakin sarki yayi ma waɗanda suka zama sun karyata manzanninsu domin me domin mu ma mu guji haka sannan darasi na bakwai qisasul anbiya'i Allah ya ba mu qissoshin annabawa tasliyatan lin nabi sama wa atba'ihi domin alallashi manzal sama da kuma mu mabiyansa ai daga cikin fa'idojin kissa kenan idan kana jin kana da wata matsala sai aka baka labarin wani aka ce ai shi ga abin da ya faru da shi kuma ya sha kawai sai ka ji kai ka warke ma yanzu misali sai a zo kawai sai a ce wal iyazu billah mutum ya je asibiti sai likita ya auna shi sai ya ce ai yana da sponge yana da duwatsu a cikin kodar shi ana nan sai ya tsorata sai likita sai ya ce ai wasu ma sun zo ga baki da kodar ta su ma ta bushe sai kamar kuma da izinin Allah mun ba su magani sun warke ya mutum zai ji sai ya ji karfi a jikin shi ko to shi yasa Allah ta'ala yake ba da labarin annabawa waɗanda suka gabata kissoshin su saboda alallashi zuciyar manzo Allah ta'ala a karfafe ta sannan mu kuma mabiyansa mu ma alallashi mu a karfafi zukata mu anna ma yahsulu bihim min iza'in wa taqli wa tankilin laysa ghariban abin da yake faruwa da Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da madiyansa na azabtarwa da cutarwa da ake masa to ba bakon abu bane wa inna ma huwa amrun tawarithiyyun abu ne da aka gada abu ne da aka gada li kulli man amana billahi wa atasama bihi an yabtaliya duk mutumin da ya imani da Allah yayi ruku da Allah sai Allah ya jarabe shi mun gane sai Allah ya jarabe ku kaga wannan kenan sannan darasi na takwas tazkirun nasi bi ni'mati khalqil ard wannan surar za ta karantar da mu ta tunatar da mu ta fadakar da mu ta mana nune akan ni'imar halittar kasa da Allah yayi Allah ya ce wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblis lam yakun min as-sajidin halitta kasa kuma Allah zai ce qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhraju halitta kasa Allah zai mana bayani akan ni'ima ce babba sannan ne a ciki wa tamkinun nau'il insani min khayratil ard da kuma yadda Allah madaukakin sarki ya ba dan adam dama ya ci gajiya alhayran da suke cikin wannan kasa duk wannan sura za ta yi mana bayani akan haka ya gina gida ya shige ba a ganin shi ba irin gidan giza-giza ba yana zaune da shi da matar shi ana kallon su da ƴaƴan shi da a cikin gida suke wa inna awhana al-buyut la baytul anqabu to gidan dan adam to sannan ya noma sannan wannan kasar ita yake dibaye abubuwa ma'adanan da suke cikin ta kawai sun isa da kawai Allah ya bar dan adam da ma'adanan da suke cikin karkashin kasa to wannan kafala lika ni'mata wannan ya isa kawai ya zama ni'ima to kuma a ciki zai gina yayi gini ya shiga a ciki kuma zai yi noma ya samu abin da zai ci dabbobinsa su ci abin da za su ci tsuntsaye su ci kwari su ci duk wannan yana cikin ni'imar halittar kasa sannan wa bi ni'mati Allah ta'ala ala hadha an-naw'i bi khalqi aslihi wa tafdilihi sannan Allah ta'ala zai mana bayani a cikin wannan surar akan ni'imar halittar wannan nau'in na dan adam halitta asalin mu wato annabi adam alaihi salam da kuma yadda Allah subhanahu wa ta'ala fifita shi akan sauran halittu falo-falo za mu gani cewa a wannan surar kamar yadda kuma ya gabata a cikin suratul baqara Allah ta'ala zai ce wa mala'iku su yi ma baban mu sujada malamai suna da ka'ida suna cewa takrimul asli takrimul lil fard wa takrimul aba'i takrimul lil abna'i idan aka girmama babanka kai aka girmama idan babanka ya zama madaukaki to ya rage naka kai kuma kada ka sake wannan asalin ya lalace inna wa in hasunat awailuna lasna ala al-aba'i nattakilu nabni kama kanat awailuna tabni wa na'malu mithla ma amilu idan iyayenmu magabatanmu suka yi aiki na gari to ba ma zuwa kawai sai dai mu shimfa da kafa mu sai mu ji kokin wane ne a nabni kama kamat kanat awailuna tabni muna gini irin yadda magabatanmu suka yi gini wa na'malu mithla ma amilu kuma mai aiki irin nasu to Allah ya fifita baban mu annabi Adam alaihi salam akan halittu duka to mu kuma me yasa ba za mu yi abin arziki ba mu ma mu samu darajar da baban mu ya samu ko mu riƙa wannan daraja a ce mu ƴaƴan Adamu ne Adamu kuma Allah ta'ala ya fifita shi akan sauran halittu to mu ma ya kamata mu zama mafifita a cikin halittun Allah madaukakin sarki wannan surar duk zata yi mana bayanin haka a matsayin abin nan sannan darasi na shida ubuwatu adam alayhi salam kasancewa annabi adam alayhi salam shine baban mutane kun ga wannan zai yi mana raddi zai yi raddi akan theory na dawe dawinism masu cewa dan adam asalinsa ba dan adam bane dan adam wai asalinsa biri ne shi dai wanda ya faɗa haka shine biri kuma a riƙa koya ma ɗalibai a makaranta suna haddacewa tun daga JSS ana karanta a social studies da biology in an shiga senior classes a tafi a kan wannan to wannan surar za ta yi raddi a kan wannan mummunan aƙida cewa asalin ɗan adam daga adam yake kamar yadda bahaushe kaga bahaushe bai san wannan mummunan aƙida ba ke shi yasa kawai sai ce dan adam in kuma ya dama sai wai bahaushe yayi larabci sai ce bil adam bil adama bil adama wai ibn adama kenan yace bil adama wannan yana ci wan nasu jami'an min abin wahid sannan wannan surar zata karantar da mu cewa duka mutane baban su daya ne to idan baban mu daya dukan mu ya halatta ka zama kai ne sanadiyar kashe dan uwanka cikin darussan kenan kaga bai kamata ba baban ku daya dukan mu yanzu nan da kowa za a gano na sabatta a fara cewa wane bin wane bin wane bin wane bin wane bin wane to ba fa inda za a jari sai dai a ce bin adama dan aka kai bin adam sai a ce wa adamu min turabi shi kuma adamu daga turbaya yake dukan mu nan da waɗanda ba su nan da waɗanda duk kowa duk in aka fara bin 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 ko bintu har a bin bin to karshe dai bin 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 da za a yi kai to za a kai zuwa ga bin adam to wannan surar za ta karantar da mu haka waɗannan wasu daga cikin darussa kenan akwai saura kamar yadda muka faɗi a darussa 17 suna cikin manya-manyan darussan da wannan surar ta kunsa da izinin Allah za mu tsaya a nan yau sai idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu majalisi na biyu a gobe sai mu dora daga inda muka tsaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah ya mana jagoranci Allah ya ba mu ikon fassara littafin Allah madaukakin sarki daidai ya kare mu daga kuskure abinda muka kuma yi na kuskuren Allah ya gafarta mana in har mun riga mun yi sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullah in mu yake karba Qur'ani ya yi mutum yake tafsirantuwa da Qur'ani kai ga ba abin da zaka iya da shi shine ai ba yadda ka iya da shi kenan sai ka tane shi kama mutum wa'azi da Qur'ani duk abin da ya kamata a masa shi wa'azi da Qur'ani wani zuwan ba sai ka ja mu mutum aya ba akwai lokacin da Qur'ani yana karantar da mu ai ya ce wa ya'udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hi ahsan ita hikima kallon mutum ka fada masa abin da zai dace da shi shine hikima akwai wanda kila tashin farko ba aya zaka ja mishi ba to amma Qur'ani ka masa wa'azi da shi domin Qur'ani ne yake kai masa wa'azi da hikima to kage shine wannan saboda ka kai mutumin da kila ba aya zaka ja mishi ba ko ka ja mishi aya amma ba zai gane ba to sai ka masa wa'azi da hikima wato abin da ya kamata kai masa wa'azi da shi wanda zai iya fahimta akwai wanda misali ake buga mishi da misali ake buga mishi kuma Qur'ani ya karantar da mu buga misalai wa tilkal amsal nadribuha lin nas wa ma yaqiluha illa al alim ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل هذا مثال صدق أنا أبغى مثال أبغى ما متم مثالي تلك جم مثالي يا مس تأثير جم مثال القرآن هنا حرم على ما مسيد سقي ومشر بشاك أمثال القرآن مثالا دع القرآن يا ببغى كلا كلا كم ما سكام قبلوا ذاك يبغى ما متم مثالي دش دك كذا القرآن هنا كذا تشم القرآن أما بعيا كذا مش با amma da Qur'ani kuma ka mishi wa'azi domin Qur'ani ya koya maka yadda zaka yi ai wannan ne daidai da labarin da ake bada na cewa wani ya zo wani bai Yahuda ya zo ya samu wani malami ya ce masa kun ce Qur'anin ku akwai komai to ya ce ya ce to ka koya mini ka nuna min ayar da ta ce ga yadda ake yin gurata ko biredi na ayi take sai ce to ka dawo gobe zan nuna maka ayar da tace ga yadda ake yin bread kafin nan sai je sa ya samu wani mai gidan biredi sai ya kira shi yace da Allah yana ga yayi ta shigo bai zo majalisin sa shikenan yazo yana zuwa yazo ya zauna sai ga bai Yahudan nan ya dawo yace Allah gafarta mana na dawo yace ni ma na shirya sai yace ka karanta mana ayar da tace ga yadda ake yin biredi ko gurasa a cikin Qur'anin sai yace masa Alhaji wani mai biredi yi mishi bayani yadda ake biredi ya dauko ya fara mishi bayani yace za a samu fulawa za a samu suga za a samu yeast za a samu kaza za a samu kaza sannan a kwaba sannan a bashi ya kaza sannan a bashi ya kaza sannan a sa sannan a zo a gasa sannan ga yadda ake fitar da shi sai ce to kaji yace eh sai ce ai baka jawo aya ba sai ce na jawo aya yace na aya take ce Allah yace fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu ce ku tambayi ma abota sani idan ku ba ku sani ba Qur'ani yace mana yanzu ni ban san yadda ake yin gurasa ba ban san yadda ake biredi ba amma kuma Qur'ani yace min in nemo wadanda suka san yadda ake biredi gashi kuma na nemo maka gashi kuma ya ma bayani to kaga shine ake nufi da Qur'ani an ce mu mutum ai ma mutum wa'azi da Qur'ani ina jin ka fahimta ai to shine wannan to daka ba wai sai ka ja masa aya ba shine ake nufi mun gane ran nan ake ban labarin wani dan kala kafi wanda suke cewa ba su yadda da hadisi ba wallahi wani jahili yazo ya kure shi jahili ya hadu da shi suka zo suna yi na cewa ba wani abu bayan Qur'ani kawai jahilin nan sai yazo ya dan yi karatun sai ya ce masa malam duk wannan magana da kake tuntuna na santa to ya zaka yi Allah ya ce ma manzon sa fa amma bi ni'mati rabbika fa hadith shi manzon Allah sai ai Allah ya ce ma manzon Allah sai fa amma bi ni'mati rabbika amma ni'mar da ubangijin ka ya maka fa hadith to ka bada hadisi to ya zaka yi da wannan aya wallahi ka sa bayani jahili ya ka da shi yace fa hadith gashi Allah ya ce kai hadisi ya ce annabi yayi hadisi kaga fa hadith duk wanda ya ji fa hadith ya san akwai alaka tsakanin kalmar hadith da hadith ko ba kuma wallahi ba malami bane kawai Allah ya tuho shi yana tama malamai rashin kunya sai Allah ya tuho wani jahili kawai yazo ya kada yayi maganin shi a lokaci wallahi fa wuyi talabi kafa yi ta mutsu mutsu ya kasa bada amsa fa amma bi ni'mati rabbika fa hadith yanzu wannan ayat dan Allah tana magana kan hadisi ne amma kuma da ita aka kada shi tunda batacce ne to kaga shine yin wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mu ke mu Allah ya mana jagoranci wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.